Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Juma'a 3 ga watan Nuwamba na 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Hafiz da kanin labaran.
Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza a jiya Alhamis. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan 14.5 ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa Koriya ta Arewa ta ba wa Rasha makamai domin tallafa mata a yakin da take yi a Ukraine.
To kanin labaran kenan. Idan muka waiga bangaren rahotanni kuma, za a ji cewa bayan harin Boko Haram a Gaidan da ya yi sanadiyar kisar sama da mutum 40, wasu mazauna yankin sun fara hijira. Ko me ya janyo hakan?
Wannan da kuka kama ko akwai abin da zai yin baka yana zuri a nan Brazil. Sun kan kusa mutum 500 sana kan guda uku a wajen.
Sannan za a ji mahangar wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya a game da ƙarin kasafin kuɗi na triliyan 2.17 da suka sa halewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kashe.
Da ni da mutane da yawa da muka yadda muka maye da muka goyi bayan abu, mun tsaya mun ga lalle cewa abubuwan da aka ce za a yi akwai amfani, abubuwan da aka ce za a yi abubuwa ne da ba mu da su, in kuma a same su ba an yi rashi. To wannan shi ne.
To muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Kazalika wannan mako Isa Lawal Ikara zai karkata akalar shirin manuniya kan bayanan Farfesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano kan kalaman mawaki rarara da kuma wasu shawarwari da tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Attahir Jega ya bayar kan demokradiyya a Najeriya. Kamar a kullun ranar Juma'a, yau Malam Muhammadu Bashir sai mana tuni a game da haƙƙin zamantakewa, amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza a jiya Alhamis, yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin amfani da diplomasiya don a ɗan dakatar da faɗan da matsalolin jin kai da ke ƙara ta'azzara a yankin na Falasɗinu. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya buƙaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ya ce dakatarwar na nufin ba da lokaci don fitar da fursunoni a ba da lokaci. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da sama da mutane 240 a harin da suka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya kashe mutane 1,400. Isra'ila ta shelanta yaƙi kan ƙungiyar Hamas bayan harin, sannan ta ci gaba da ruwan bama-bamai a Gaza akai-akai da ya sanadin mutuwar dubban Falasɗinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu da ke ƙarƙashin Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce 9,000 zuwa yanzu. Rukunin farko na 'yan ƙasashen waje waɗanda suka makale a zirin Gaza tun farkon fara yakin sun fara shiga ƙasar Masar a ranar Laraba. Da dama daga cikin 'yan ƙasashen waje sun shiga a jiya Alhamis. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan 14.5 ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Salon bangaranci na sabon kakakin majalisar Mike Johnson ya haifar da kalubale kai sai ga 'yan Democrat da shugaba Joe Biden. Biden ya ce zai ƙi amincewa da kudirin, babu tabbas kan matakai na gaba. Tuni 'yan Democrat suka ce kudirin na GOP babu inda za shi a majalisar dattawa. Salon Johnson na maida abinda akan samu haɗin kai sosai wajen goyon bayan Isra'ila zuwa abinda ke raba kan 'yan Democrat da Republican. Salon nasa na buƙatar yin amfani da wani kaso daga kuɗin da aka ware ma hukumar haraji ta IRS don amfani da shi wajen farauto masu ƙin biyan haraji. A maimakon haka, Biden yana son kusan dala biliyan 106 ga Isra'ila, Gaza, tsaron iyakokin Amurka da sauran buƙatu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa Koriya ta Arewa ta ba wa Rasha makamai masu linzami iri-iri domin tallafa mata a yakin da take yi a Ukraine, tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar dai yadda aka bayar da rahoto. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta faɗa jiya Alhamis cewa ana zargin Koriya ta Arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harbo makami mai linzami ta sama zuwa Rasha, baya ga bindigogi, motocin harba rokoki da kuma bama-bamai. Gwamnatocin kasashen waje sun zargi Koriya ta Arewa da neman ingantattun fasahohin zamani na Rasha don sabunta makamanta na nukiliya a madadin hakan. A halin da ake ciki kuma, a wani al'amari da ke nuna alamar tana da matsalolin tattalin arzikinta, kasar na yunkurin rufe wasu ofisoshin diplomasiyarta na kasashen waje.
Madalla, to kafin Hafiz ya karanto mana sauran labarin ga rahotonmu na farko. Bayan har-harin da ‘yan kungiyar Boko Haram suka kai a wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Gadam a jihar Yobe, inda mutane sama da 40 suka mutu, wasu mazauna ƙauyukan sun so makaura zuwa jamhuriyar Nijar don samun mafaka daga cin zarafi da ‘yan kungiyar suke musu na karɓar zakka da jangali. Daga Maiduguri ga Haruna Daudabiu da rahoton.
Bayan hare-haren da ake zaton yayin kungiyar Boko Haram ne suka kai a wani ƙauye da ke karamar hukumar Gadam a jihar Yobe da kuma ke shiyar Arewa maso gabacin Najeriya da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 40, yanzu haka wasu mazauna waɗannan ƙauyuka sun fara kaurar cewa tarayyar Najeriya zuwa ƙasar Nijar don samun mafaka da kuma gudun irin gallaza masu da yayin kungiyar Boko Haram ɗin ke yi wajen karɓar zakka da jangali da aka ɗaura masu. Karamar hukumar Gadam dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ke cikin jihohi 7 da ke makwabta da jamhuriyar Nijar ɗin, yayin da wannan gari ke fuskantar hare-hare babu iyaka. Wani basarake da ke wannan gari, wanda kuma giya da ambaci sunansa, ya shaida mun ta wayar da hu cewa mutanen wannan yanki na fuskantar kalubale da dama, musamman ma na rashin ingantaccen tsaron.
Gari yanzu akwai mutum kusan 2,000
a gari, yanzu haka sun zama displaced. Mutum kuma mutanen kamar an san da zaman su ne a area nan,
sun kan kusan
mutum 500
suna
kam guda 3
a wajen.
To baba, kamar gaya wa su jami'an tsaro ne cewa akwai kam din Boko Haram a wurin.
Da na tsoro sun sani cewa barabirin sun sani akwai barabirin, akwai matari, akwai gari a wajen, nasu kam nasu guda 3 a wajen, suna wajen da matan su.
Yanzu ganin cewa sun yi gabatar da wannan shiri na karban jangali, kuma suna karban jangalin ana ba su wannan kamar zakara suke fadi cewa ana ba su.
Zakka ma ana ba su. Yanzu makiyayan gari suna zo masu kaura su shiga dindiyar saboda abin ya dace.
Kuna labarin wannan jangali da suke haraji da suke dora mutane?
Akwai haraji da ƴan ƙauye za'i.
A nan kusa da ku kuma kusa da Gadam ɗin?
Eh, a nan duka. Da ba sa karɓa amma daga baya suna karɓa, kuma su ma ana fitowa. Kana suna sana'ar kifi, suna kiwo.
Wato suna kaman da gidaje ne a nan a jejin da suke?
Suke a nan suke rayuwa. Sai su ba ka saniyarka, sai a yi mata buhe ka siya. Abubuwa suna juya mutane yadda su mutane wato ba'ata talaka ne dai, amma tun asali abin gashi nan in ka gani ma kamar wani ba wata hukuma ba.
Kuma ana ta shigowa gari saboda wannan rikicin?
Har ila yau waɗannan 'yan bindiga da aka ce sun ga hari kan wani ƙauye da ake kira Dororo, inda suka banka wuta a kan wannan ƙauye a jiya Alhamis a ƙaramar hukumar Gadam ɗin, sakamakon barazana da suka yi ma mutanen wannan ƙauye da kuma suka arce suka bar garin ba kowa, sai dai sun ƙona wannan ƙauye kurmus. Sai dai mai baya gwamnan jihar Yobe shawara na musamman kan harkokin tsaro, Brigadier General Abdulsalam Dahiru Mai Murabus, ya shaida manema labarai cewa matsalar da aka samu a ƙaramar hukumar Gadam an same shi ne sakamakon kutsowa cikin jihar da wasu da ake san cewa ‘yan ta’adda ne, wanda ya kira kuma na ruman jihar da sa ido sosai kan irin mutanen da suke shigowa jihar. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tuwa gaida Haruna Daudabiu. Muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarashin labaran duniya.
Sauyin yanayi na barazanar mayar da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala, musamman a cikin al'ummomi da suka fi fama da rauni, a cewar wani sabon rahoto na hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin rahotonta na shekara-shekara na kula da yanayi, hukumar kula da yanayi ta duniya ta yi gargaɗin cewa matsalar yanayi tana haifar da matsalar kiwon lafiya a duniya, kuma ta ce yawancin illolin sauyin yanayi na iya shafar hanyar daidaitawa da matakan rigakafi. Hukumar WMO ta ce sauyin yanayi yana sa duniya ta yi zafi cikin sauri fiye da kowane lokaci a tarihi, babu yiwuwar sake komawa ga kyakkyawan lokacin baya mai yanayi mai kyau na ƙarnin da ya wuce. Muna kan hanyar samun yanayi mafi zafi a gwamman shekaru masu zuwa, ko ta yaya? In ji Petteri Talas, Sakatare Janar na WMO. Daga ƙarshe, wata guguwa mai karfi da ta kafa tarihi a Faransa da kuma sassa da dama na yammacin Turai ta yi sanadin mutura kalla mutane 7 tare da jikkata wasu. Guguwar da aka yi wa lakabi da Kran ta mamaye nahiyar cikin dare har zuwa jiya Alhamis. Rufin gidajen mutane sun kwaye a tsibirin Channel, inda aka ba da rahoton iska na kadawa da gudun kilomita 160 cikin sa'a guda, sannan an samu tangarda sosai ga tsarin tafiye-tafiye a kasashe da dama. Guguwar ta fasa tagogi, sannan ta raba gidajen Faransawa miliyan 1,200 da wutar lantarki a ranar Alhamis.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, har yanzu dai daga Najeriya, inda majalisar dokokin kasar ta amince da kwarya-kwaryar kasafin kuɗi na naira triliyan 2.17 kamar yadda shugaban kasa Bola Tinubu ya nema. To sai dai majalisar ta yi watsi da battun sayan jirgin ruwan na shakatawa wanda aka ware kuɗi naira biliyan 5 a kansa. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amince da kashe waɗannan naira triliyan 2.1 a matsayin ƙarin kasafin kuɗi domin yin wasu ayyuka da ya tsara wa al'umman ƙasar, waɗanda suka haɗa da ƙarin albashin ma'aikata na wucin gadi na tsawon watanni 6 da matakan inganta tsaro da ma na baiwa 'yan ƙasa wasu tallafi saboda tsadar rayuwa da ya auku a sakamakon cire tallafi kan man fetur. Senator Muhammad Ali Ndume ya tsara abubuwan da majalisar dattawa ta amince a yi da kuɗaɗen.
Wannan dai kura-kura ɗin gaba ɗayan shi ya tsaya akan number 1, kaman FCT suna da biliyan 100, ma'aikatan tsaro suna da biliyan 200, police suna buƙatar ƙarin don zaben da za a yi a koɓe jihohi wajen 3 da sauransu, an ba su wajen biliyan 20. Sa'annan ofishin National Security Advisor biliyan 10 da wani abu, State Security Service kuma an ba su kusan biliyan 50 don 49 ne anan. To inda aka fi sa hankali kuma shine Ministry of Agriculture da Food Security, suma an ba su biliyan 97 don ana so a sa hankali akan noman rani. Sa'annan kamar yadda na ce, hanyoyin ƙasar nan sun lalace, yanzu din ba wai sababi za a yi ba a yi gyara yadda za a samu tafiya mai, an ware musu biliyan 300. Sa'annan akwai gidajen da ake so a gina na kanana masu talakawa, shi ma biliyan 100. Sa'annan na State House da kuke magana biliyan 28 ne.
Shi kuwa Senator Rufai Hanga ya ce a wannan karo majalisa za ta sa ido kan yadda za a kashe kuɗaɗen.
Ni abun da yasa na zauna ma aka yi da ni na sa hannu akan sabon budget, saboda an gamsar da ni kuma sai da makulla daki abinda muka tattauna mun tabbatar da kanmu mu juna alƙawari za mu buga breakdown din da me za a yi, kuma muka dau juna alƙawari za mu sa idanu mu tabbatar da an yi.
A bangaren majalisar wakilai kuma Awolu Abdugalabi ya ce sun amince da karamin kasafin amma sun yi watsi da batun sayawa shugaban kasa jirgin ruwa na shakatawa.
Yau an yi abin da ba ta bayi a Najeriya ba, amma wannan kudi da aka ba shugaban kasa an ba shi ne saboda abubuwa da suka taso na alƙawura da yayi ma 'yan Najeriya zai musu, da kuma wasu ayyuka da suka taso na gaggawa wanda daga ciki ma akwai abin da ya ware na biliyan 5 yana so za a yi masa wani yachi da shi a Lagos. Muka cire wannan kudin muka ce ai yachi ba shine muhimmanci ba, abin da ya dame mu shine mu dauko kudin mu ƙara wa 'yan makaranta wannan biliyan 5 din. Mun ba shi izini wanda mu zuba idanu mu ga idan bai yi abin da ya faɗa din nan zai yi su ba, to gobe in ya kawo wani ba za mu yi ba.
To sai dai ga Hajiya Maryam Ibrahim da ta yi tsokaci a matsayinta na 'yar ƙasa ta yi wa 'yan majalisar gargaɗi ne.
A matsayina na 'yan Najeriya talaka cikin talakawa, kasafin kuɗi da 'yan majalisu suka amince ma shugaban ƙasa da shi, da aka ce za a tallafa ma talaka. Mun saba ji daga wancan rijim da suka wuwuce a ce za a yi ma talaka haka, za a yi ma talaka haka, za a yi ma talaka haka, ba mu gani ba. To wannan mu gani a ƙas, in ba haka ba talaka ko zai nuna fushin shi.
Kafin wannan mataki da majalisar dokoki ta ɗauka, ita ma majalisar zartarwa ta ƙasa wato FEC ta amince da ƙarin kasafin kuɗin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Thomas Sauraro shirin safi ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kudin nan mun tagayyara waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza
ɗaya daga cikin mafasabakin harkar harkallar siyasa a Najeriya kenan ke cewa ya gano wani yunkurin ta da wata sabuwar kura ko dake dai kuma tuni ganin irin kurar da mawaki rarara ya tada ta sa wasu ƴan ƙasa sun fara tambayoyin cewa shin ko me ya fita da tarnaki a taron tonatonan da rararan ya kira
gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu saboda ko baka so na gwamnatin Buhari zaka ce na bada 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba
sai kuma shehun malamin jami'ar da ke nazari akan wakokin rararan professor Abdalla Uba Adamu ya ce ai da ma a irin wannan salo ne shi rararan ya shahara
abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa konkoso yayi wa tanko ya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusu lamido sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa shaban sharada amma yayi masa
shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya professor Atar Jega cewa yake akwai su manyan kurakuran ƴan siyasar Najeriya da ya kamata a gyara
ya kamata a dauki tsatsaran matakai da mutum ya bar jam'iyyar da aka zabe shi ba wani kace da ce shikenan sai a sake zabe
wadannan ba so mun taumuka tattabo cikin tarin muryar da za ku cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ne kan tsara shiri na 142 cikin jerin shirin manuniyan da kan kutsa yankunan birni da na karkara mai yuwa kutsawa da demokradiya ta yi a sassan duniya ne kuma ya sa suke bayyana bukatar ganin an daina mata muguwar harara domin kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya professor Atar Jega ya ce akwai su gyare-gyaren da suka zama wajibi idan har ana son demokradiyyar Najeriya ta daina gani garara-garara.
Muna ganin tunda dai so muke a ƙara samun inganci ga wannan al'amari na zaɓe. Yanzu muna da kusan shekara 4 kafin wani zaɓe. Ya kamata a gyara kundin tsarin mulki kuma a gyara dokoki na zaɓe.
To ita dokar zaɓen me kake ganin ya kamata a gyara a cikin ta?
Akwai abubuwa da yawa na bada shawarwari kusan kashi 7. Misali amfani da na'ura technology yana da kyau kuma ya kamata mu ci gaba da yin haka amma a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zabe yana kawo inganci ne ba yana kawo kace na ce ba abu na biyu na ce ya kamata lalle a dauki tsauran mataki ga ƴan siyasa waɗanda za a zabe su yau a wata jam'iyya suna shiga majalisa ko suna zama gwamnati su tsallaka su koma wata jam'iyya sai na ce ya kamata a dauki tsatsaran matakai wanda da mutum ya bar jam'iyyar da aka zabe shi ba wani kace da ce shikenan sai a sake zabe yana so ya zo ya ci zabe akan sabuwar jam'iyyar da ya koma
game da bada damar damka dala ga ƴan kasuwa don shigo da wasu kayayyakin masarufi a Najeriya har guda 40 da doriya kuwa honorable Nasir Garba Dantiye ne yake cewa ai an tabka kuskure saboda talaka ya riga ya tagayyara
mun sadaukar da an hana shigo da kayan nan an hana ba da kudin nan mun tagayyara abincin yayi tsada kuma an ce duk da haka manoman sun samu arziki me yayin nake nufi da yanzu wannan an yi ribazin waɗannan duk waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza
to amma baka gare cewa watakila ita gwamnati waɗancan muradu da aka zayyana ta watakila ta tantance ne tana ganin cewa kabar kwalliya bata biya kudin sabulu
ba a'a watakila wannan gwamnati tana kokarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana kokari ta walwale su ko da dalili haka ko babu ko da yaushe suna duba suwaye suke shigo da wadannan kayayyakin ni ana wazarigi watakila ana so a farantawa wasu wadanda su ne suke shigowa su masa amfana ba tare da an duba cewar menene amfani haka ga ƴan Najeriya gaba daya ba dan kananan abubuwa dan abubuwan yau da gobe dan me yasa dan dauki dola inje in ba mutanen da suke yi a China in hana mutane nan aiki kayayyaki guda 40 da wani abu duka yawancin su kananan masana'antu ne wadanda ke zamu yin su a Najeriya
da alamu dai har yanzu su kuwar sukar da mawaki Dauda Kahuti rararayewa gwamnatin Buhari na ci gaba da kawo girgidin gyaran gida amma dai ganin garajan gamsar juna da ake a yanar gizo ya sa wadanda ke faran kafa labarin da ba na yanar gizo ba sun fara tambaya cewa wai me yayi zafi ne cikin kalaman na mawaki Dauda Kahuti rarara
a ga matalaka gaskiya Buhari ya kashe kasa ya rushe kasa dole zan fito magana nan saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta kasuwa dauka ran da akona mun office akona mun gida akona mun motoci akona mun plaza ake nema na a kashe ni washe gari ID wanda ya sauke ce ya tire mun yan sanda saboda haka ni yanzu me aka ta wani tsoro da aban gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu in an zo an raba MD a ce in 10 ne ni dauki 15 saboda duk wanda ya kina ko ba kaso na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba akan gwamnatin Tinubu na zo ne magana duk duniya zagin mahaukaci duk arewa duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka hada da ni ba za ka gan shi ba ko waye shi in ka cire yan gandu irin su Abdullahi Gwarzo irin su Nuhu Bada irin su Kashim irin su Abu Ibrahim Masari in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su yi amma duk wanda ya zo ce ana fukuwa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallata Tinubu ni ya zo na ce to amma ko da kuma ba zai gama arewa ba na je na buji waka jagaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya taimake mu Allah ya karba duk abin da ake nema wanda ake so a samu aka same shi
tuni dai shirin manuniya ta ninka jihar Kanawa don tattakin tattauna da fitaccen shehun malamin jami'an nan Farfesa Abdullahi Ubu Adamun da Farfesa ne a bangori guda biyun da dukkanin bangorin guda biyu kuma yayi shura kuma da yake Farfesan yayi wani dogon bincike da nazari akan mawaki rarara mun ne mujinta bakin me da me ya gano ne a binciken da aka ce ya fara shi ne tun bara
kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba ko babu komai dai Muhammad Buhari uba ne kaka ne dattijo ne mutum ne wanda ya kamata a girmama shi komai laifinsa amma ni hankalina bai sako akan kalamansa akan Buhari ba damuwa ta da shi shi rarara ni ina nazari ne akan mawaka kuma ina ɗaya daga cikin wanda nake nazari akai nayi akan ala nayi akan yan hip hop to shi ma kuma yanzu nayi akan sa saboda abinda muka gada kenan nazari abinda muke yi don mu ga me masu fasaha irin sa suke yi da kuma dangantakar su da al'umma saboda haka bayanin da yayi akan Muhammad Buhari wannan shi ta shafa amma ni na mai da hankali ne akan waƙoƙinsa tsarin waƙoƙinsa da kuma yadda waƙoƙinsa suke nuna wani abin takaici a Kano da yadda siyasa Kano ta ɓaci da irin zambo da abin habaici da goli da shauransu
kai mamakin waɗannan kalamai na shi sun ci karo da abin da kuka yi nazari
ban yi mamaki ba saboda in ka dauki waƙoƙinsa akalla ba a ƙasar ba guda 30 zuwa 35 wanda ya yi akan 'yan siyasar Kano to za ka ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tankwaya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusu lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa saboda haka ba shi da abin da Turawa suke kira principles saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka zambo to zai yi maka
daga cikin doguwar tattaunawar mu da shehun malamin jami'a Farfesa Abdullahi Ubu Adamu muka dan gutsira idan Allah ya yarda za ku ji shehun malamin yana jawo hankalin ƴan siyasa akan wasu batutuwa da yace ya kamata su lura sai dai kuma kafin mu yi sallama ma sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu rabu iko cewa su ci gaba da tunawa cewa kwanakin da aka kebe musu ba suna ƙara karewa ne kullun kwanan duniya babu maganar jira domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1300 ne su yi sallamar sakin kudirin da da su ne dama suke ta diban dukkan wata gararumar gara kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraron mu ke son saurara ni Isa Lawal Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.
To an gaishe ka na mutan Ikara yanzu kuma ga Malam Muhammad Bashir.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. In uwa ni ne Muhammadu Bashir wanda ake kira da Malam Raka a nan jihar Damagaram. Mun zo ne don mu yi nasiya kan cewa a kiyaye haƙƙi. Annabi kullum yana mana nasiya mu yi hankali da haƙƙin makwabtaka. Hadisi ya bayyana daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum mai haƙƙi uku a kanka. Akwai makwabcinka mai haƙi biyu a kanka, akwai makwabcinka mai haƙi ɗaya a kanka. To wani makwabci mai haƙi ɗaya ba kowa bane. Annabi ya ce mutum ne ya zo zamana kusa da kai katangarku ɗaya ko angonku ɗaya, to ba musulmi bane amma makwabcinka ne. Dole duk abin da za ka yi ka sayo shi ciki, in yana nashi ka leƙa. Al'amarin shi ne da yake wanda ba ya shahi musulunci ba, wannan ba za ka shiga ba. Amma makwabtaka dole ka kiyaye mai haƙin shi. Wannan akwai hadisi malamai din duniya sun san da wannan. Akwai makwabci mai haƙi biyu, wannan bako ne ya zo garinku ya zamana ga haƙin makwabtaka, sai aka katari kuna haɗuwa da shi a masallaci, kin ga ko kaga wannan yana da haƙi biyu a kanka, haƙin musulunci naku da ya haɗa ku, haƙin makwabtaka. Akwai mai haƙi uku a kanka kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani. Haƙi uku naku ba kowa bane, dan uwanka ne kusa da kai musulmi ne, gashi kuma kusa da kai ga haƙin ɗan uwantaka, ga haƙin musulunci. Ina ganin idan an gane wannan hadisin sani na fahimta, wallahi musulmi ba zai tsangwami kirista ba, musulmi ba zai tsangwami ba anne, musulmi ba zai tsangwami mai addinin buda ba, ko ma wani irin addini in dai an zama lallahi a mutumin bai taba addinin ka ba. Nabi ya zama da mutumin da in yi sharar sai watsa cikin gidan shi, aka samu su kwanuka ya gaba a zubdo sharar, ashe wancan mutumin yayi tabin magana an kama shi a liki, ai takawa ya ji can misalin gidan kasan da aka tsare shi, aka ce bashi ne, aka tambaye shi bai biya ba, anan take shi hudda kuɗin ya biya mai ba, aka sako shi kuma ba da ɗan kuɗi na kwanukan da ya a gidan shi tana yi wa an ɗauki bashi, kuma da ya fito ya ce wane ne ya zo ya beli na, aka ce wannan makwabcin naka ne, ya ce ni ku bani da maƙiyi kamar shi, shi ne maƙiyi na, ya ce to shi ne ya zo ya ba, ya ce a sake ka, kuma ya ba da kuɗi ya ce wannan in ka fito a baka ranka je ka hidima gidanka. Dole ne makwabci ya taimaka makwabcin shi, saboda akwai gobara, akwai rashin lafiya, akwai mutuwa, akwai wani tsotsai da yake kittawa a cikin rayuwa. Wata rana in irin wannan ɗaya ya samu mutum, kan ƴan uwan naka da kake ta makare su su ne in ka su zaburo, wannan makwabcin zai zo ya taimake.
To Allah ya amfana. Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice.
Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza a jiya Alhamis, yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin amfani da diplomasiya don a ɗan dakatar da faɗan da matsalolin jin kai da ke ƙara ta'azzara a yankin na Falastinu. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya buƙaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin ƙai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan 14.5 ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Salam ɓangaren ci na sabon kakakin majalisar Mike Johnson ya haifar da ƙalubale kai tsaye ga 'yan Democrat da shugaba Joe Biden. Biden ya ce zai ƙi amincewa da ƙudurin, babu tabbas kan matakai na gaba. Tuni 'yan Democrat suka ce ƙudurin na GOP babu inda za shi a majalisar dattawa. Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa Koriya ta Arewa ta ba wa Rasha makamai masu linzami iri daban-daban domin tallafa mata a yakin da take yi a Ukraine, tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar da yadda aka bayar da rahoto. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta faɗa jiya Alhamis cewa ana zargin Koriya ta Arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harbo makami mai linzami ta sama zuwa Rasha, baya ga bindigogi, motoci, harba, rokoki da kuma bama-bamai. Sauyin yanayi na barazanar mayar da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala.
Sauraro ƙarshen shirin namu kenan na yanzu, sai kuma zuwa can an jima misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon Ghana da GMT. Mu dawo da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan sarkin yakin ƙarayen jiga a jihar Kebbi, wacce Allah ya yi wa rasuwa a jiya Alhamis, kuma aka yi jana'izar ta a garin na ƙaraye. Da fatan Allah ya ji kanta, ya baiwa iyalan haƙurin jure wannan rashi, mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babala da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni, sai wanda ya kula mana da na'ura Jumbe Hamza. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.